بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da saduwa a wannan wuri mai albarka, masallaci na jami'ar ATBU a nan Bauchi, yau 7 ga watan Ramadanin shekara 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da 17 ko ga watan uku shekara ta 2024 miladiya. Muna karatun tafsirin Alkur'ani mai girma. Jiya mun karanta waɗansu ayoyi a cikin suratul Ra'd, amma kuma lokaci ya ƙare ba mu gama faɗar abin da ya kamata mu faɗa ba na fa'idojin da ke cikin waɗannan ayoyi. Za a sake karanta mana waɗannan ayoyi, mu dan faɗi abin da ya sauka, sannan a ƙara mana da abin da ya sauka. Na Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Na
bismillahir rahmanir rahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghib الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار.
نعم.
عالم الغيب والشهادة النبي المتعال.
نعم.
سواء ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار.
نعم.
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله
barka. Allah madaukakin sarki yace Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar. Allah shine wanda ke sane da ma tahmilu kullu unsa, abinda kowata mace mai ciki ke dauke da shi a cikin mahaifarta, wa ma taghidu al-arham mahaifar tata kuma duk abinda za ta rage, wa ma tazdad ko abinda za ta kara, Allah yana sane da shi. Wa kullu shay'in indahu bi miqdar, kuma kowane abu yana da gurgudunsa na iyaka yadda Allah ya tsara shi akan wannan gurgudun zai zauna. Alimul ghaibi wash shahadati al-kabirul muta'al, Allah shine masanin boye da bayyane, Allah shine mai girma kuma wanda ya kasaita ya daukaka a cikin dukkan abin da ya shafe shi, zatinsa da siffarsa duka ya daukaka a ciki. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bi, da wanda ya bayyana magana da wanda ya boye ta, duk ɗaya ne a wurinsa. Wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar, da duk wanda ke boye a cikin duhu da wanda ke bayyane a cikin haske na rana, duka iri ɗaya ne a wurinsa, babu bambanci. Lahu mu'aqibat, kowane dan adam yana da mala'iku waɗanda suke canjin aiki suna tare da shi min bayni yadayhi wa min khalfihi, ta gabansa da ta bayansa, yahfazunahu min amrillah, wadanda suke kare shi bisa umarnin Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Allah baya canza wani yanayi na halin da mutane ke ciki har sai idan su mutanen sun canja yanayi na halin da su suke ciki. Wa idha arada Allah biqaumin su'an fala marad lah, kuma yayin da duk Allah ya nufaci wasu mutane da wani abu na azabar sa, to babu wanda zai iya tare wannan azabar ta koma bata fada ba akan su. Wa ma lahum min dunihi min wal, kuma mutane ba sa da wani majibincin al'amari gare su kuma bayan Allah. A cikin waɗannan ayoyi bayan tafsirin su da muka yi jiya, mun ce akwai bashin yin bayani dangane da abubuwa na binciken kimiyya na zamani da aka zo da su, wanda yake iya nuna kamar ana iya ɗaukar wato ɗa ko jariri ba tare da yin amfani da mahaifa ba, ko kuma a yi amfani da mahaifar amma ba ta uwar yaron ba. Bayan kuma Allah ya ce Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa, Allah yana sane da abinda ke cikin abinda kowace mace take dauke da shi. Allah madaukakin sarki tabbas shine mai dukkan halitta, kuma Allah madaukakin sarki shine wanda yake jera halittan ku khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath, halitta bayan halitta, dauri bayan dauri, har zuwa lokacin da Allah ya ga dama ko wannan halittar ta zama mukhallaka ko ta zama ghairu mukhallaka, ko ta zama wadda za a yi barinta ko ta zama wadda za a halicce ta har a haife ta. Summa yukhrijukum tiflan, sai kaga an haifi mutum ya fito a matsayin dan jariri. Summa litablughu ashuddakum, a haka har kaga mutum ya girma. Summa litakunu shuyukha, a haka har mutum kaga ya tsufa. Wannan duka tsari ne na halittar Allah, kuma wannan sunnar Allah ce kauniya akan yadda rayuwa take tafiya akan dukkan bil adama da dabbobi, a haka muka saba gani da bil adama da dabbobi dukkan su da maniyi ake fara halittar su. Sannan daga baya, tunda dukkan su suna cikin layin abinda ake ce musu adaba, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, dukkan su kuma suna cikin species in animals, sai dai animals din mun rabu kala kala, amma dukkan mu muna cikin layin duka dabba, don adaba shine kullu ma yadibbu alal ard, duk abinda ke daddafawa akan kasa yana tafiya, sawa'un da kafa biyu kamar mu dan adam, sawa'un da kafa hudu kamar dabbobin ni'ima wanda ake yankawa a ci a gida, kaman da kuma wanda suke da kafafu sama da haka, da kuma wanda shi kuma minhum man yamshi ala batni, da wanda yake ja a cikin sa, kamar reptiles, kamar kifaye da sauransu, duk waɗannan akan cikin su kawai suke tafiya, ba sa da kafafun da suke daddafawa suke yin tafiya akai. To amma wato tsarin yadda sunnar Allah ta gudana akan halittar ɗan adam da yadda ake samun reproduction shine, Allah ya halicce mu duka khalaqa zawjaini az-zakara wal unsa, faja'ala minhu zawjaini, sai Allah ya sanya daga maniyin nan da shine ake samun nau'uka guda biyu na jinsin mace ko jinsin namiji. Shi yasa Allah ya ce wato wama khalaqa az-zakara wal unsa, kuma dukan su biyu kowanne yana zaman kansa, walaysa az-zakaru kal unsa, namiji daban mace daban. Da Allah ya halicce mu, sai Allah ya halicci kowanne da siffofi a jikinsa wanda suka bambanta da na ɗayan. Idan ka ga mace ka san wannan siffofi ne na mace, tana da waɗansu abubuwa a halittarta wanda namiji baya da shi. Namiji in ka ganshi za ka gane wannan namiji ne, yana da waɗansu halittu da siffofi a jikinsa irin waɗanda mace ba ta da su. Akwai waɗansu abubuwa biyu na halitta a cikin hormones ɗin jikin ɗan adam, sawa'un namiji ne ko mace, da Allah ya gina a kan mace tana da abin da ake ce estrogen, namiji kuma yana da testosterone. Waɗannan abubuwa guda biyu an gina ɗan adam a ɗabi'arsa, Allah ya sa masa testosterone wanda shi ya tashi ne daga, shi yasa ɗan adam namiji yake da ƴan marena, kaga daga testis aka samu wannan, ko testicles. to wannan wannan sanadarin halittan shine a jikin namiji shine yake raba wa namiji da mace daban shi yasa za ga namiji ya miƙe sambai baya da chef din Coca-Cola shi yasa za ga namiji shi yasa za ga namiji bayi da tudun kirji bayi da tudun baya shi yasa za ga namiji yazo sai zama yana da gashi a habar sa shi yasa namiji za ga yana da babbar murya shi yasa za ga namiji yana da abubuwa na halitta nasa wannan testosterone din shi yake fitar da tsarin yadda namiji zai zama ita kuma mace wannan estrogens din su ne a jikinta da suke fitar da abin da ya shafi al'unsa Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa duk abinda mace zai sa ta zama mace da su sai Allah ya sanya wannan sinadarin a jikinta wanda shine zai tsaga sai ya feke ya tsame ya cire muryar ta sai ta zama ba irin muryar namiji ba ya bar mata habar ta tas ba tare da an fitar da gemu ba ya fitar mata da tudun nan da can duk wannan halittar haka Allah ya halicci mace saboda wannan sanadari da Allah ya sa a jikinta amma yaran nan to shin wannan tsari na halittar Allah ya halatta a yi tamfarin da ita saboda ci gaban kimiyya ya halatta a iya wato waɗansu daga cikin sinadaran halitta na testosterone da namiji ke da shi ana iya tamfarin a bashi waɗansu sinadaran estrogen da zai sa shi kuma ya zama yana da murya irin ta mace tunda ai abu ne gashi nan a duniya ko daga kwayoyin da ake sha ana iya samar wa namiji wannan ana iya kuma yin waɗansu allurai na mace ko kuma ta hanyar aiki da za a yi mata na transgender surgery da za a ɗauki wasu abubuwa na hormones in namiji na testosterone sai a sa wa mace shin wannan abun ya halatta ko bai halatta ba wannan bai halatta ba qaulan wahidan wannan bai halatta ba da farko saboda dalilin ita wannan aya Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa Allah ya sa a halittarsa a tsarin sunnarsa mace ita ce tahmil ita ce mai daukan ciki namiji wannan ba aikin sa bane kuma kullu unsa kowace mace Allah ya bata wannan namiji kuma Allah bai bashi wannan ba baka baya halatta don dalilin ci gaba na science and technology ina gaya muku ne ku gane daga yau kar ku zo ku haɓaka wasu daga cikinku Allah ya ba su basirar da za su iya tafiya ƙasashe masu nisa inda ake yin bincike mai yawa inda kuma ake gano abubuwa mai yawa inda kuma ake iya ta hanyar ci gaban science and technology a iya gano yadda za a canza kaza a canza kaza wannan duk yanda aka ci gaba ba zai kai ga yadda za a raba yadda Allah ya dora jinsin halittar mace da kuma jinsin halittar namiji ba tamfarin da wannan yana daga cikin fadawa cikin abin da iblis yayi alkawari cewa wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah zan je in tabbatar da su in umurce su sai sun canza halittar Allah yin haka canza halittar Allah ne amma ba yin halitta bane don ba wanda yake yi halitta sai Allah an fahimta ko shi yasa Allah yace ko mutane suna da waɗansu ne shuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha alkhalqu alayhim waɗanda za su iya yin halitta kamar halittar Allah sai idan ka gani sai ka ga ya maka kai wannan kamar na Allah ah wannan ba irin na Allah bane wannan ba na Allah bane akwai duk duniyar nan duk abin da ka gani a duniya na Allah ne ko da abubuwa na bincike na zamani na kimiyya ko na fasaha da ya iya sa ayi wani abu mai kama da dan adam yana yin dan adam kamar yadda zamu zo mu ji misalan su ba wai dan adam yayi halitta bane duk duniya ba wanda yake halitta sai Allah idan za su iya to sai su je su halitto abun tun daga cells din nasa na kansa dan adam kuma ba zai iya ba duk abinda dan adam zai kirkiro wani abu da sai dai dauki wani abu na Allah don haka ingredients din kerawar na Allah ne sai a dauka a hada ya zama kaza sai ya zama wannan don haka waye asalin mai halittar Allah ne mai halittar sai lokacin da dan adam ya fita daga duniyar Allah ya je nemo wasu ingredients nasa ya je debo to ko ya je kera su a wani wuri inda ba cikin universe din Allah ba sai ya shigo da su cikin wannan duniyar sai ya kera wani abu sai a ce wannan ya kera akwai duniyar da za a ci gaba akai haka duk abin da kake so kai wani abu a duniya ko ne experiment dole sai dai ka dauki wani abu daga cikin abin da dama Allah ya ajiye tun kafin kai ka zo duniya sai ka diba ka hada da wancan da wannan sai ya bada wani abu wannan ba halitta bace asalin halitta kan hal min khaliqin ghayrullah babu wani mai halitta sai Allah ana fahimta ko to amma zamani a yanzu ya sa wannan alkawarin na shedan na cewa zai umarci mutane sai sun canza halittar Allah lalle shedan yana ta cika wannan alkawarin kuma muna ganin sa a yanzu kadan daga ciki shine yanda aka samu mutanen da aka yi musu transgender surgeries suka tashi daga maza suka koma mata ko daga mata suka koma maza asalin mutane da Allah ya halicce su خلق الزوجين الذكر والانثى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى ko mutu ya zama mace ko ya zama namiji kuma dukan su ba iri daya bane kowanne yana zaman kansa ne amma yanzu bisa ga ci gaba na kimiya sai aka ce idan an haife ka a yanzu ko dai sunanka Asab ko sunanka Ama Asab shine wanda a lokacin da aka haife ka ai Asab shine assigned female at birth lokacin da aka haife ka an ce kai mace ne amma su auren su kai za ka yi deciding daga baya whether you want to remain female or male whether you want to be addressed as female or male me kake so a kira ka kana so a ce namiji ko kana so a ce mace yanda Allah ya tsara wannan daban naka kai kuma me kake so daban amma lokacin da aka haife ka a factory setting ɗinka yanda Allah ya kawo ka ka zo a male amma ba dole ka karasa haka ba kana iya komawa female wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa na kimiyya da bai halatta ba a tsarin musulunci saboda canza halittar Allah ne an samu mutanen da suka yi kokari canza wannan ma'anar wannan ayar ma tahmilu kullu unsa abinda kowace mace take daukawa sai suka ce a namiji ma zai iya dauka sai a ce namiji ma zai iya daukar ciki ya haifu sannan mace ma ana iya juya ta ita kuma ta zama kamar yadda namiji yake namiji shine zai sadu da mace sai macen ta yi ciki to sai a mai da macen ita ma ta sadu da wata sai waccan ma ta yi ciki kuna fahimta duk wannan ana kokarin gwada shi yanzu a cikin harkar transgender akwai dan su misalai kamar guda uku na mutanen da aka ce namiji ne amma ya dauki ciki an fara yin haka ne a 2007 a United States lokacin da Thomas Beatty aka yi ta yadawa a duniya cewa namiji ya dauki ciki yana da mata amma kuma suka yi yadda za su yi sai aka ce ita bakarariya ce ba ta daukan ciki sai ce to ni in gwada mana wakilce ki shikenan sai aka yi masa ta hanyar artificial insemination ta hanyar IVF sai aka kawo maniyin wani sai aka sa matsa wai sa sai dauki ciki da zaka duba kai google zaka ganshi gashi nan kototo da shi wai yana da ciki kuma yana da gemu haka ya hau kuma ya sauka lafiya ya yi ta daya ya yi a biyu ya yi a uku daga baya sai ya ce ya gaji haka bari ya sake bari ya dakata haka amma dai ya nuna wa duniya ashe namiji ma zai iya haihuwa zai iya kuma daukan ciki shekara goma bayan nan sai aka samu Tristan Rees shi ma a United States shi ma ya haka shi ma ya haihu ya dauki ciki kullu yana cewa tun yana yaro mamansa tana cewa ina ma da maza za su gwada su ji yadda ake ji sai na je a ransa shi dai sai ya gwada shi ne yanzu da ya tashi ya ce a yi masa aiki a sa masa da kuma sai aka sa masa kuma wai sai ya haihu bayan shi da kadan a January 2018 a UK aka samu Freddie McConnell shi ma ya haka amma ka sauni abu mamaki duk waɗannan asalin su mata ne da ƙaryar banza ce kawai asalin su ba mazaje bane, an haife su ne amma wato assigned male at birth, lokacin da aka haife su namiji bai a afab ne, assigned female at birth, don haka lokacin da aka haife su mata ne, amma da suka girme suka ce suna so zama namiji, da suka je sai suka ce amma abubuwan cikin cikin su na mace kar a taba su, abubuwan waje a cire, don haka me za a cire kenan, eh dame eh dame eh duka aka cire, sai aka cire musu duka, sai zama yana kama da namiji, kuma sai aka dauko sinadaran testosterone sai aka sa masa, don haka sai zama yana da murya irin ta namiji, sannan yayi gemu, sannan kuma yayi kwanji, amma mahaifarsa ta cikin ciki tana nan, kuna fahimta, sauran abubuwansa suna nan, amma abubuwan da suke waje za a iya tamfarin da su, kamar genitals din ana iya sawa a je a yi masa abin da zai sa a fito da shi a zazzago sai zama yayi kama da namiji, ana iya kuma daga baya a yanke ya koma kamar na mace, amma abubuwan cikin cikin duk waɗannan guda uku da ka ji dukkan su asalin su dama mata ne, don haka ya tsaya a Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa, wannan koda sun kira kansu namiji asalin su menene mata ne, ƙarya suke, har yau ba a samu asalin namiji. Na dai tambayi wani farfesa, na ce masa zai yiwu a wani miji, ya ce zai yiwu amma ba a riga an yi ba, na ce to muna jira. Idan ma har za a iya yi to bai saba da wannan ayar ba, saboda asali wane ne ke daukan ciki, mace. Idan mutum yayi haka kuma wannan ya bi na shedan ne, na fala yughayiruna khalqallah, haka bai saba da sunnar Allah kauniya ba. Na fata ana fahimta, kuma bai ƙaryata alqur'ani da cewa mace ce ke daukan ciki ba, saboda koda za a yi idan namijin ne zai yi dole sai dai a dauko mahaifa irin ta mace a zo a sa masa, don haka asali mahaifar ta namiji ne ko ta mace, don haka ma tahmilu kullu unsa. Abin da yasa dun na kawo wannan shine, kar ku zo, wasu daga cikin ku za ku iya samun waɗanda suke irin wannan dogon nazarin, saboda neman su sa maka shakka akan alqur'ani, sai ce maka alqur'ani yayi wata magana wanda zaka iya disproving din sa, ba haka bane, ya ce mace ce take daukan ciki, gashi kuma a zamani an samu cewa namiji ba ya dauki ciki, taya zaka yi kace yanzu qur'ani ya nuna cewa qur'ani outdated din, sai kace masa ƙarya kake, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa, yana aiki duk binciken da yayi a kimiya, kai ma ka je ka ƙara binciken, ka zo ka nutsu zaka gane cewa wallahi ba za a taba sabawa abinda Allah ya faɗa alqur'ani ba. Walan tajida li sunnatillahi tabdilan walan tajida li sunnatillahi tahwila, sunnar Allah kauniya, baraka taba samu abinda zai canza ta ba, sai dai Allah ya canza da kansa. Sannan shi kuma wannan alqur'ani, walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan katira, inda ba daga Allah yake bane shine za a samu contradiction, amma tunda alqur'ani ya tabbata daga Allah ne, la yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfi. Ina fata an fahimta. To akwai abubuwa na zamani da yanzu ake gani, akwai wani abin da ake ce artificial womb, wanda ake kokarin kirkirowa, har yanzu bai riga ya fara aiki ba, amma dai bincike na gabda za a iya samar da mahaifa ta roba, wanda ba sai an yi amfani da dan adam ba, ba miji ba mata, a cikin inji za a kawo a debo ruwan haifuwa, a debo ruwan wane ne da jinin da yaro ke zama a ciki, duk wannan ayi shi sina'i, ayi shi artificial, a dura a ciki, sannan a kawo abinda za a sa a ciki ya fara wato germinating, ya fara producing, har ya zo ya zama ya fara girma, har ya zama embryo kamar yadda ake da dan jariri, kuma har daga baya a zo a haife shi, amma shi bai da uwa bai da uba sai roba, amma sai fito a matsayin dan adam. Wannan bincike ana yin sa a United States, ana yi a Canada, ana yi a Japan, ana yi a Australia. Na United States ya fi yin gaba da gaba, an dade ana ta wannan kokarin. Shi ma wannan abin bai halatta ba a tsarin musulunci, amma ko da za a samu a ce za a iya yi, to ba fa zai taba iya yiwuwa a yi shi ba sai an yi amfani da cells din dan adam wanda asali Allah ne ya halitta. Na fata kuna fahimta. Sannan dole in dai har dan adam ne zai fito, dole sai an yi amfani da egg na mace da sperm na namiji wanda kuma wannan din duka asalin sa na halittar Allah ne in aka hada su dai daga baya suka zo suka yi producer da don haka wannan dan halittar waye halittar Allah ne ba halittar su bace to kai dai tunda an canza halittar Allah a ciki ta yanda ba a sa a cikin wato bai zo ta hanyar dabi'a da aka saba samun daba bai halatta ba a musulunci wannan kuma zai kai mu ga abinda ake ce artificial insemination wanda shi yana da yawa a yanzu ana gwada shi akan dan adam bayan an gwaggwada shi akan dabbobi ana gwada shi akan dan adam ta hanyar abinda ake ce IVF shine yanda mace idan mahaifarta ba za ta iya daukar da ba an yi ba za ta iya ba sai a dauki egg dinta a dauki sperm din mijinta sai a hada su sai a samu wata matar wadda ita mahaifarta bata da matsala bayan an sa shi zuwa waɗansu ƴan satuttuka ya kai yanda zai iya zama a cikin mahaifa sai a kwashe shi sai a je a sa a cikin mahaifar ita matar wannan shi ake ce surrogacy wato daukar hayar uwa ko daukar hayar mahaifa idan aka sa sai a jira zuwa lokacin da za ta haifa an zo haihuwa ko ta haihu da kanta ko a cire sai a ba uwa mai dan da ita da uba mai dan ita kuma wannan matar sai a biya ta kuɗi matar ta zama surrogate mother wannan matar kuma ta zama biological mother wannan shi ma bai halatta ba a musulunci duk bukatar ku da da in sai kun bi wannan ku haifu to haramun ne wannan dan a gare ku akwai kuma wani tsarin na shi wannan din wanda shi ya halatta a musulunci amma yana da sharuɗa guda bakwai shi da yadda macen ita mahaifarta ba ta da ƙarfin da za ta iya ɗaukan ciki a farko har ya zauna sai dai na iya idan aka sa shi a wani wuri ya yi ƙwari aka sa mata za ta iya ɗauka idan ya yi nisa ta kusa da haihuwa sai a cire shi sai a sake sawa incubator sai ya ƙarisa to wannan shi a musulunci idan maniyin mijin da na matar ne kadai za a yi amfani da shi ba za a ɗauko na hayar na wani ba ko a sayo na wani ko a samu donor sperm ko makamancin wannan to wannan yana iya halatta amma na ce muku da sharuɗa guda bakwai wannan sharuɗan sun haɗa da ya zama mijin ne da kansa ba za a ɗauko donor sperm na wani mutum daban ba sawa'un yana da rai ko ya mutu na biyu ya zama matarsa ce na matar ne za a hada da kwanta ba za a dauko na wata matar ba idan wannan matar ba ta da kwai da zai iya haifuwa saboda ta tsufa ko saboda wani dalili ko saboda wata cuta to sai dai ta hakura ya zama waye ja'alu man yasha'u aqima sannan ya zama wannan abun za a yi ne saboda bukata ba saboda fashion ba saboda yayi ba har kawai zaki iya daukan ciki sai ku ce za a bi ta wannan haramun ne saboda shi wannan ba jima'i a ciki kwata-kwata za a dauki maniyin ne ta hanyar namijin a ce ciro maniyi ko a dauki maniyin sa a haka kawai ita ma matar a dauka amma ba tare da sai an yi saduwa ba wannan abin da zai sa a saba wannan necan sai lalura kadai za ta iya sawa idan ya zama dole ne kuma suna bukatar dan kuma sun nema ba su samu ba in sun samu daya biyu to za su hakura sauran shikenan amma idan sun nema ba su samu ba akwai kuma bukata to wannan za a iya yi dan sharadi na gaba shine ya zama wato wanda zai wannan abun amintaccen mutum ne ba za a iya daukawa a kaiwa wani arne wanda bai san mutuncin matar da zai kiyaye wajen daukan maniyin ta ba ko na namijin wajen daukan maniyin sa ba dole sai an samu amintaccen mutum wanda an san da cewa wato zai kiyaye ka'idoji na addini a cikin yin aikin sannan yana daga cikin sharuɗan ya zama cewa duk abin da bai zama lalura ba kar a yi tsiraici kar a yi sai abin da ya zama lalura kadai amma duk abin da ba lalura ba kar a je ga kansa to idan aka samu cika waɗannan sharuɗa to sai a ce ya halatta shi wannan IVF irin wanda ya halatta kenan amma ba kowanne bane ya halatta idan an samu wani third party zai shigo ciki a matsayin namiji ko a matsayin mace ko a matsayin wanda zai za ta dauki cikin ko da matar da mijin ne amma in dai za a sa wa mahaifar wata mace daban ne to bai halatta ba, saboda a musulunci in ummahatuhum illa la'i waladnahum, matan da za ka haifu ita ce asalin uwa, ba a kawo wata uwa daban. Sannan sai kuma daga cikin wannan abubuwan, suna da yawa abubuwa na zamani, daga ciki akwai cloning, artificial human cloning, shi ma wani ana ta kokari a ga an yi shi, an yi shi akan dabbobi, kuma ana yin shi akan tsirrai, amma akan dan adam ne yanzu ake so a yi, sai da za a yi wani dan adam din, amma ta hanyar na'urori ne zai sa a samar da dan adam, shi ne a dauki cell din wani mutum, ko yana da rai ko ya mutu, sai a dauki wato egg din wata mace da sperm din wani, sai a hada, sai a dauko cell din wannan, sai a kwaba a ciki, idan aka sa in yazo fitar da mutum, sai ya fitar da sak irin wancan mutumin da aka dauki cell din sa. Yanzu kamar misali a cikin Turawa sun gwagwada irin wannan, kamar a ce mutum ne ya ga zai mutu, sai ya ce akwai wata mace a Turai da ta ga danta bai da lafiya sai zai mutu, tana ta kuka, ya za ta aka ce to a sake miki irin sa mana, sak shi din ya sake dawowa, shi wannan ko ya mutu zai dawo, ta ce to ta yarda, shine da ya mutu aka dauki wani abu na sinadaran koyayen halittarsa, sai aka je aka hada, sai aka yi, sai ta saki fito da wani identical daidai irin wannan, sai aka ce shine ya dawo, ƙarya ne ba shi bane. Kuna fahimta? Wannan shine cloning, wannan bai halatta ba a tsarin musulunci kwata-kwata. Akwai irin wanda zai iya halatta, na farko irin wanda ake yin shi saboda dalilin magani, idan ya zama dole za a yi cloning din huhu, saboda an rasa waɗanda za su ba da donation din huhu, sai aka ce za a yi huhu ta hanyar cloning, sai a samar da shi ta yadda idan aka samu mara lafiya da huhunsa yake bukatan da shi, sai a cire, sai a ɗauki wannan da aka cloning din a sa masa. Wannan wasu malamai sun ce ya halatta a yi hanta, a yi zuciya, a yi ƙoda, a yi hanji, an fahimta, a yi abin nan, duk wanda bai da shi ta ɗauka sai a sa masa. Wannan sai suka ce saboda dalilin for medical reasons yana iya halatta idan akwai lalurar bukatansa, saboda wato manufofin addinin musulunci na kare rai, a madadin wannan ya mutu kwata-kwata saboda bai da ƙoda ko saboda bai da huhu ko hanta, sai a ɗauko wannan da aka yin, saboda ba a samu wani ɗan adam da zai bada nasa ba, kowa yana son bukatar nasa ai don kafin ya mutu, in ka riga ka mutu wani daga cikin gaɓoɓin ya daina aiki kenan, to sai a ce a ɗauki wannan da aka yin sai a sa wa mutu, amma a yi complete ɗan adam wannan haramun. Abu na biyu shi ne tsarin da za a yi, ta yadda za a yi cloning ɗin tagwaye, asali mutum matarsa za ta ɗauki ciki amma za ta haifi ɗaya ne, to sai a sayan da za a yi splitting in chromosomes ɗin, sai ya zama zai iya samar da wani identical irin wannan, ta yadda Allah yake yi a samu tagwaye, to shi ma wannan sai a raba su tun daga farko at the early stage na gestation din, sai su tashi guda biyu ko su tashi uku, sai a yi wannan. Ma wasu malamai suna ganin shi babu laifi, ta yadda likitoci za su tsara sai a ƙara wani ɗan, tunda suna tsananin bukata ba su samu ba, kuma dama ɗaya daga cikin manufofin musulunci shi ne samar da ‘ya’ya da yawa, to idan akwai bukata babu ba a samu ba, to wannan ana iya yi, amma a ƙirƙiro shi tun daga farko, ko a ce za a yi irin wane, wannan shi ne bai halatta ba, shi ne ma'anan yudahi'una khalqallah, kwaikwayon halittar Allah. Idan Allah akwai wanda ya tsinewa saboda gina gunki, ai ba wanda ya kai wannan da ya gina ɗan adam mai motsi. Kuna fahimta? Don haka idan wanda ya gina gunki ma mai motsi, Allah ya ce waɗanda suka fi kowa munin matsayi a ranar kiyama su ne waɗanda suka yi wannan, to ya kuma wanda ya gina jikin ɗan adam ta hanyar wannan, kaga wannan kuma zai zama azabarsa ko kuma matsayinsa ya fi muni kenan a ranar kiyama. Allah ya tsare mu. Waɗannan kaɗan ne daga cikin abin da lokaci zai ba mu dama, a cikin bincikenku na kimiyya za ku yi ta ganin irin wannan, ku sani kawai ku riƙe ƙa'ida. Ƙa'ida ta Allah ita ce, Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan addini an ɗora shi ne a kan kiyaye interest na objectives, abubuwa guda biyar, da addinin mutane, da rayukansu, da dukiyoyinsu, da mutuncinsu, da kuma tanasul. shine hayayyafa, tsarin hayayyafa. Duk abin da ka san zai rusa tsarin hayayyafa. Uwa ta haifi ɗa tare da uba, wannan natural hanyar da aka sani. Duk abin da ya rusa wannan haramun ne. Duk abin da zai taba addini haramun ne. Duk abin da zai taba dukiya haramun ne. Duk abin da zai taba mutunci haramun ne. Duk abin da kuma zai taba rai haramun ne. Ina fata an fahimta. Sannan kuma ku kiyaye cewa duk abin da za ku yi na bincike ku rinka yin tambaya. Akwai yaro, akwai ɗalibi mai kokari, ban sani ba ko daga nan jami'ar ne ko daga wata jami'a, ya tafi yana yin postgraduate akan robotics. Sai kira ni sai ya ce shi fa Allah ya bashi basira, ya kware akan kirkiran robots. Sai ce gashi yanzu aikin da yake yi na project insa shine zai kirkiri wani mutumi robot wanda zai iya yi wa mutum operation, ya iya a aike shi kuma ya je ya aiki ya fede mutum, duk likitoci su je su yi bacci. Ko ba haushe ne? Nace masa Allah ya maka albarka kai kokari. Sai ce to amma shin ya halatta yayi? Nace ya zaka yi siffar? Sai ce zai yi ne siffan cikakken mutum. Sai dai ce to nan shine inda haram din yake, ka yi shi da hannu da kafa amma karka sa masa kai, saboda ana bukatan kai ne mai zai da kai dama. Karka yi kama da cikakkiyar halittar Allah, ka yi abu robot wanda zai zama wato mutumi da zai yi abu amma kar yayi kama cikakkiya da halittar Allah. Kuna fahimta da kyau? Zaka iya yin sa yanda zai zama yana da hannu ko hannun kai guda uku, kaga wannan ba cikakken ba yanda halittar Allah yake bane. Ko kai kafafun sai kai guda hudu, kaga ba haka dan adam yake ba. Ko kai shi sai ka cire kai, amma kai shi yayi kama da halittar Allah wanda har za a sa masa coat, irin yanda a zamanin yanzu ake gani ta hanyar artificial intelligence. Za a yi ɗan adam irin wanda zai zama kowa sai huta, zuwa kasuwanni da zuwa gonaki da zuwa office, mutane ko duk su zauna, duk ɗan AI za su je su yi. Wannan duka baya halaka. Duk ci gaban da za ku yi a duniya a ilimin kimiyya, ku gane cewa akwai iyaka inda addini ya tsaya da ku, kar ku wuce wurin. Kun fahimta da kyau? Sai zama addinin ku shine farko, kimiyya da fasaha ita kuma tana na biyu. Amma duk abin da kimiyya da fasaha sai ya hauta kan addini ya wuce kafin aje a ce addini ya fi shi muhimmanci. Kun fahimta da kyau ko? To Allah ya sa mu dace. Abu na ƙarshe shine a cikin ayoyin da muka karanta, aya ta ƙarshe da Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jiya mun yi bayani sosai akan Allah baya canza wa mutane yanayinsu har sai sun canza nasu yanayin daga mummuna, ai daga kikkyawa suka koma mummuna, sai Allah ya kawo musu mummuna. Wannan abin da yake nufi shine idan kaga dan adam yana wahala shi ya jawo kansa. Asali kaida ita wannan duniya Allah bai sa sharri a cikin ta ba, sai dan adam ne yake jawo ta. Duk inda kaga sharri dan adam ne ya kawo, Allah madaukakin sarki baya sharri. Biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Shi Allah alheri kadai ke hannunsa, sharri kuma yana hannun wa mutane. Amma idan dan adam ya tashi yin sharri, sai Allah ya bashi dama ya kayan sa. Shi yasa ake cewa kai imani da kaddara khairihi wa sharrihi. Sharrin yana hannun dan adam ne, kuma shi yayi sharrin sa, alheri kuma yana hannun Allah. Duk wanda yayi alheri daga wurin Allah ya dauko, duk wanda yayi sharri kuma daga wurin shedan ya dauko. Saboda shedan shine min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idza waqab, wa min sharri nafathati fil uqad, wa min sharri hasidin idza hasad, min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sududin nas min aljinnati wan nas. Wannan min sharri kaji ai ana fadan sunayen ba abota sharri ne da shedan da jama'ar sa. Amma ka fahimta duk wani sharri ba zai yi wuya yi aiki ba sai Allah ya bashi dama ya aiki. Shine kaddarar da ake cewa kai imani da ita cewa ko ta alheri ko ta sharri duka daga Allah take. Yana nufi Allah ne ya halicce ta, Allah ne ya halicci komai, ba wani abu a duniya da ba Allah bane ya halitta. Amma kuma Allah ba shi yake yin sharrin ba, ya halitta ne sai ya bar shi a hannun masu shi, su sai su yi. Inda ba su ga daman su yi sharri ba, ba za a taba samun sharri ba a duniya, don Allah da kansa ba zai kawo sharri ba. Da sai abin da yake hannunsa kadai, shi ko Allah ba abin da ke hannunsa sai me? Sai alheri, da shi zai ta yadawa. ina fata an fahimci wannan da kyau. To sai Allah ya ce Allah baya canza yanayin mutane har sai idan mutane sun canza yanayin kansu. Idan bisa ga tsarin abin da ya shafi duniya ne, duje muka bada misali akan siyasa da tattalin arziki da zamantakewa da sauransu, sai dan adam ya gaza akan yin abin da ya shafi security sai a samu insecurity. Allah ba zai zo haka ya kawo muku security ba har sai ku kun yi abin da ya wajaba domin a samu security. Shi yasa sai kaga an samu insecurity saboda sharrin dan adam. Allah ba zai sa kuna zaman lafiya ku koma cikin rashin tsaro ba sai idan ku kuka yi wani laifi. Laifin ko shine rashin tsarin da za ku tabbatar da aminci da zaman lafiya. Idan ba ku yi wannan ba sai ya zama yughayyiru ma bi anfusikum, ku kuka canza abin da ke wurin ku. An fahimta da kyau? Idan kuka ga ana cikin arziki sai a koma talauci, ku kuka jawo. Idan ko ga akwai adalci sai ko ga an koma zalunci, ba gwamnati mai adalci, ku kuka jawo. Ko ku a gaba ɗayan ku ko waɗansu daga cikin ku. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, laifin da mutane ke yi shi yake jawo a samu barna da corruption a bayan ƙasa. To haka kuma fa a ɓangaren addini, idan kuka ɓata addini to koda kun gyara rayuwa Allah ba zai bar ku zauna lafiya ku ji daɗin rayuwar ba. Wanda baya da addini kwata-kwata, ku fahimci wannan da kyau, wanda baya da addini kwata-kwata yana iya ya zauna lafiya saboda duniya a nan ne kaɗai inda rabonsu yake. Amma kai mumini da ke sa ran rabon lahira, to idan ka yi ba daidai ba a addini sai Allah ya kama ka. Amma wanda ya ce ba ruwansa da Allah ko shi kafiri ne bai yi imani ba, idan ya zo Allah zai iya barinsa ya ji daɗi. Shi ne ma'anar ƙul tamatta bi kufrika qalilan, shi ne ma'anar wallazina kafaru ya tamatta'una wa ya'kulu. Idan kuka yi imani ko kuma abubuwa na imani suka zo muku sai kuka ki ku yi imani, to nan Allah yana isa ko kuna jin daɗi fa sai Allah ya kwaci jin daɗin. Kuma komin nagartarku kuma koya ƙasarku take duk tsarkinta. Allah ya taɓa yin haka wa Makka ma. Akwai ƙasar da tafi Makka tsarki? Shi ne Allah ya ce wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله يجي ينا بعد لاباري نمسالي أكام وطا القرية واني غري شيني غري مكة واني سوكي زوني أتشكين زمن لافيا كما غا أرزكي تكوتا إنا. فكفرت بأنعم الله سيسوكي وا الله بطلشي فأذاقها الله لباس الجوع سي الله مدوك كنسركي ya dora musu rigar yunwa wal khauf da rigar tsoro bima kanu yasna'un saboda laifin da suka yi. Wannan ya zama jan kunne akan kowane gari, kowace mutane, kowace kabila, kowace al'umma. Duk yadda kuke kuna tsammani kuna Allah ne, idan kuka tsokane Allah to Allah yana iya kawo muku bala'i da musiba na tsoro da yunwa da talauci da rashin aminci irin yadda Allah ya taba yi wa Makka. Dan duk yadda garin ku yake bai kai Makka ba, duk albarkan mutanen ku ba su kai albarkan mutanen Makka ba, amma da suka tsokane Allah, Allah ya nuna musu cewa zai iya kuma yayi akan su. Misali na biyu shine wanda Allah ya gaya mana akan Saba. Laqad kana li Saba fi masaki fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna alayhim saylal 'arim wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn dawatay ukulin khabt wa athlin wa shay'in min sidrin qalil dhalika jazaynahum bima kafaru wa hal yujazi illa al kafur. Allah yace mutanen Saba su ma da haka ne, gari ne wanda yake ɗaya daga cikin manya-manyan jihohi yankuna a ƙasar Yaman a yanzu. Shi ne garin da sarauniya Balkis ta rayu. Wannan garin shi ne ma'anar waje tuka min Saba binaba'in yaqin. Wannan garin gari ne da yake da tsohon civilization kuma yake da ƙarfin tattalin arziki a da. Allah ya ce da an taɓa samun lokacin da suka zama gari ne da Allah ya ba su arziki ga ruwa ga kuma kayan amfanin gona ga lambuna har ya zama ma jannata ne an yame in ka fita ta damu ko ka fita ta hagu duka manya-manyan gonaki ne na lambuna wanda ya ishe su har ya ishe ai exporting zuwa wasu kasashe Allah ya ce musu kulu min rizqi ku ci arzikin ubangijinku washkuru lahu amma ku gode wa Allah ku gode wa Allah shine ku yi mai ku bauta wa Allah sai Allah ya ce baldatun tayyiba ga gari mai dadi dadin zama wajen weather da climate sannan ga zaman lafiya da aminci ba wanda zai taba ka ka kwana ka tashi lafiya dukiyarka ta kwana ta tashi lafiya wa rabbul ghafur ga kuma ubangiji a sama yana muku gafara kuma yana son ku yana kaunar ku ga rahamar Allah ga kuma dadin rayuwa akwai wanda yafi muku wannan a kasa ku ji dadi a sama kuna Allah yana tare da ku sai Allah ya ce fa'arazu sai suka kangarewa Allah kasan dan adam in ya samu abun duniya sai ya manta da Allah kalla innal insana layatgha arra abu stagana in kaga dan adam ya samu duniya to sai ya fara ganin cewa ai inna ma utitu ala ilmin indi ci gaba da na samu shi yasa duk na samu wannan to da suka fara yi wa Allah haka sai Allah ya ce fa arsalna alaihim saylal arim wani babban dam wanda da suka tare shi ta shine ake samun ruwa ayi bayi shine ake samun ruwan da aka jajjawo wanda ake amfani da su a cikin gari Allah ya ce sai ya saki dam din sai ya ambaliya sai ya ci garin kuma ya ci gonakin wabaddalnahum bijannatayn bijannatayhim jannatayn Allah ya ce sai muka canza wayannan manya-manyan gonakin sai suka zama wadansu irin lambuna amma fa ba lambuna irin na kayan arziki da kayan marmari da abincin dadi ba zabata ukulin khamt wanda suke da ba komai a ciki sai wani abu mai daci abinda zaka cika ka ji daci sai dai ka zuba ba zai amfani ba gashi akwai ukul din amma kuma ba tsayi ba abu mai kyau ba sai dai ka ciza ka ji yayi daci ya baci sai ka zuba wa asal sai goruba amma kuma babu goruban shi ma sai dogon bishiya shi ba zaka zauna ka ji inuwa ba ko ba zaka ka dauko mi ka samu ba wa shay'in min sidrin qalil sai kuma dan kadan na magariya shi ma dan kadan duk inda ka taba sai kaya ba za ka samu ƴaƴan ba wannan shine canjin da Allah ya musu yace zalika jazainahum bima kafaru butulcin da suka yi wa Allah shi yasa Allah ya musu haka don haka kowace ƙasa wannan ya zama mata izina akan da Allah ya ce inna Allaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim na ba da wannan misali ne akan Najeriya wannan kasar tamu tana cikin kasashen da aka fi musu tsammanin cewa za su kere kowa a duniya wajen karfin tattalin arziki da karfin siyasa da karfin zaman lafiya da karfin gogayya da kowace kasa a bangaren ilimi da kimiyya da fasaha lokacin da aka bawa Najeriya yancin kai a 1960 ana projecting cewa Najeriya in aka bata shekara 10 kadai sai ta kawo kasashen turai shekara 10 daga 60 zuwa 70 shi yasa da aka yi tsakiya aka yi shekara 5 sai aka ce waɗanda ake gani za su iya kai Najeriya ta zama haka duk a kashe su shine aka yi kudin farko a 1966 a January kaga shekara 5 yana cika cur an yi rabi kenan kafin a shiga na shidan wallahi sai aka kashe su gaba ɗayan su duk wanda ake gani cewa zai iya canza yasa Najeriya ta zama irin haka sai da aka kai shi lahira tun daga nan kuma Najeriya baya take yi har yau to amsa a wurin mu mafita a wurin mu ita ce Allah ba zai zo haka kawai ya canza Najeriya don kansa ba wallahi sai ɗan Najeriya sun canza abubuwa da yawa na arziki da zaka je ka gani a wata ƙasa a duniya sai ka samu da Najeriya ta riga ta fara wannan abun arzikin mu da muka rayu a waɗansu ƙasashe mun fi gani irin wannan abun takeici zaka je kai karatu a wata ƙasa ka je ka samu cewa galibin abun da ta dogara da shi na human resources waɗanda suke ci gaba da ƙwaƙwalwarsu ake iya tatsa a samar da wani abu na ci gaba zaka samu akwai ɗan Najeriya a ciki duk wata ƙasa da ta ci gaba a duniya a wani abu na kere-kere da fasaha zaka samu akwai hannun ɗan Najeriya a ciki duk wata kasa da zaka tayi tinkaho akan kyakkyawan tsari na kiwon lafiya zaka samu akwai ƴan Najeriya a ciki. Duk likitocin daga nan ake dibawa sai a kai su can, duk nurses daga nan ake dibawa a kai can, duk professors daga nan ake yi sai dai kawai a gina su a nan a kai su can su je, saboda nan Najeriya bata gyara system ɗinta ta yanda zai zama abinda take da shi za ta amfana da shi ba, saboda inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Don Allah ku waɗanda madafan iko ke hannunku, wannan aya ce ta Allah muke karanta muku, amana ce Allah ya dora muku na al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta dama ya bar su a hannunku. Ku kuka san waye da waye za ku nemo, ku kuka san me da me za ku lalubo na dabarbaru, wanda zai sa ku samo matakan da zai sa ƙasar nan ta sake dawowa akan turbarta. Ba Najeriya kaɗai ba, dukkan ƙasashen Afirka, musamman ƙasashen mu waɗanda akwai musulmi da yawa waɗanda za su iya jin abin da muka faɗa. Ƙasashe maƙotanmu Niger, Kamaru, Burkina Faso, Chadi, Mali, Ghana da sauran ƙasashe da suke West Africa, musamman waɗanda suke jin Hausa, musamman waɗanda suke da jagorori musulmi a cikinsu, ku sani cewa bisa ga hasken wannan aya, Allah ba zai taɓa gyara ƙasashenku ba sai kun yi ƙoƙarin gyara da kanku, sai Allah ya taimake ku sai gyaran ya yi. Amma duk wanda yake da manufa ta gyara, Allah zai taimake shi. ‘Yan siyasa da waɗanda kuke da aspiration mai kyau akan siyasa, ku cire tsarin siyasar ku daga tsarin business as usual na mahandama da ‘yan babakere waɗanda suka saba da if you can't beat them join them, ka zo in kaga ana yi ko ka bi su, in kaga ba za ka iya canzawa ba, kar ku yarda da irin wannan. Ana bukatan sabin jini waɗanda suke da sabon tunani na kishin ƙasa da kishin al'umma da kuma tunani na addini da tsayawa a gaban Allah, saboda wannan ayar ta zama ta yi muku tasiri da cewa Allah ba zai gyara ba sai kun fara gyara, sai Allah ya cika muku. Amma haka kawai kuna zaune Allah ya gyara mana, Allah ba zai taɓa gyarawa da haka ba wallahi, sai ɗan Adam ya fara gyara sai Allah ya taya shi gyara, saboda ba a taɓa samun a duniya Allah ya aiko mala'iku ya ce ku gyara wa mutane garinsu, garin na mala'iku ne, ba na mala'iku ba ne, naku ne, in kuna so ku ji daɗi ku gyara. Amma me zai sa a ce a cikin ƙasa akwai mutanen da ba su kai 1% of the population ba, amma su suke gudanar da komi, sun kwashe kuɗin, sun kwashe jin daɗin, sun kwashe komi, security duk sai dai su ya musu amfani, ba zai amfani wa talaka ba. Duk abin da ɗan Adam zai bukata ya ji daɗi na rayuwa sai dai a bada waɗansu mutane ɗan ƙalilan, duk sauran mutane su kuma su zauna su mutu a haka. Wallahi za ku je gaban Allah kuma za ku gane cewa hakika kun ɓata ƙasa, kuma Allah zai kama ku responsible akan kun ɓata ƙasa, saboda Allah ba zai gyara ba sai kun gyara. Waɗanda suke ji a cikinku cewa ba za mu iya ba, in ka ga ba za ka iya ba, kuma ba za ka iya gyara komi positive ba, ka fita a cikin system ɗin. Wallahi ba maganar wasa ba ce, duk wanda ya riƙe responsibility a kansa na al'umar manzon Allah sallallahu, wallahi sai ya tsaya a gaban Allah kuma sai ya yi shari'a da manzon Allah a kan al'umarsa. Ya zo barin duniya yana ce ummati ummati al'umata, Allah ka jiƙan al'umata, Allah ya yarda ya jiƙansu. Allah ce ni ba zan musu azaba ba saboda kai, ni ba zan musu kaza ba, amma su ya sun su su gyara, ni ba zan gyara ba sai sun gyara. Amma a rasa ɗan Adam ya tashi ya ce zai gyara don amfanin kansa da ɗan uwansa, sai dai kowa kansa ya sani. Wannan shi ne abin da ya kashe ƙasashenmu na Afirka. Kowa idan ya tashi rayuwarsa irin rayuwa ta dabba da shi da ‘ya’yansa, mutum ya saci kuɗin da in an bar shi wallahi ba zai iya kashe shi ba, da shi da zuriyarsa har zuwa jikoki da tattaɓa kunnensa, wallahi kuɗin ya musu yawa. Ina zai kai kuɗin, me zai da shi? Wani mutum ɗaya za a kama shi, musulmi ne, amma za ka ji kuɗin da ya sata sai ka ga ya fi ƙarfin budget ɗin jiharsu na shekara goma. Wallahi mutum ɗaya sai ya saci abin da ya fi ƙarfin budget ɗin da jiharsu za su ci ina so in ce na wata goma ko shekara guda sai ga an yi budget din abin da za su kashe a shekara, amma mutum ɗaya kuma ya saci irin wannan kuɗin. Jihar su kuma akwai population in 5 million and above, ina mutum zai kai wannan kuɗin don Allah? Irin waɗannan kuɗaɗe da kuka sata, ku sani cewa kobo da sisi da naira da duk kuka sata, wallahi mala'ikun Allah ba sa kuskure, lissafin duka yana wurin Allah, an rubuta nawa kuka ɗiba. Kuma za ku je ku tsaya a gaban Allah, Allah ya tsai da ku, mutanen ƙasarku da jihohinku da ƙananan hukumominku da yankunanku su yi layi su ce sai an biya su, kuma wallahi sai kun biya su. Duk wanda ya san da cewa ba zai gyara ba kai ya shiga, wanda kuma yake cikin system ɗin, a samu mutanen kirki da suke cikinku waɗanda suke da tunani mai kyau na ɗan adam, sense of humanity, the sense of spirituality, sun san akwai Ubangiji kuma sun yi imanin za a tsaya a ranar kiyama su yi bayani, su kira waɗansu ɗaiɗaiku ɗan iwansu su ce ya lokaci ya yi fa da za mu tsaya fa mu sake tunani a kan ƙasar nan. In kana jin scandal da suke faruwa majalisu na tarayya da executive da judiciary, yadda corruption ya yi katutu a cikin mutane a ƙasa kuma sun zama kamar ƙasarsu babu komi, alhali ƙasarsu dukkan arziki Allah ya tara, waɗannan mutane dukkansu wallahi suna da haƙƙi, kuma za a ba su haƙƙinsu, ko ka ba su a nan ko ka ba su a can, amma dole sai an ba su haƙƙinsu. Kuna son haƙƙinku ko kun yafe? Wallahi Allah sai ya ba ku haƙƙinku. Don haka ko a ba ku a nan ko a ba ku a can, amma dole sai an ba ku haƙƙinku. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wali. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, kuskure Allah ya yafe mana. Sallallahu alaihi wasallam wa barakallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.